بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أثبر أشرند أكو قوة شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شكرا دبو إيدة دليه تدقوم شاترا واندي ديدي دي شات إيدة ديسمبر 1998 الشيخ المحدث العلامة النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يتي القنوت في الصلوات الخمس للنازلة وانا الفصل أجي من شجيش من بارا كرنت بياني أكي سيلوكة يقولي منا don haka mu gadacewar cewa mu dauko shi tun daga farko. Al-Sheikh Al-Allamah Al-Albani yace al-qunut fi salawatil khams, wato yin addu'a a cikin salloli biyar lin-nazila, idan wata musiba ta sauka ko kuma wani al'amari ya sauka. Ma'ana al-ummar musulunci sun yi imani da Allah, sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, dan haka duk al'amari in ya faru sai ainihin su koma ga Allah, su koma ga zuwa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta. Duk matsala, duk yadda ta yi tsanani, jama'a bata taba kaiwa kisan kai ba fa. Duk barna, kisan kai mummunan al'amari ne a cikin addinin musulunci. Amma sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama guda 70, ba kuma sahabi gama gari ba, alarammomi mahaddata al-Qur'ani, aka kama aka kashe su su 70. Amma manzo Allah bai ce a fito duk a tarwatsa garin Madina ba, bai ce duk a fito a zaga zanga ba, sai in ya dago daga raka'a ta ƙarshe daga ruku'u sai ya daga hannu yana roƙon Allah. Waɗannan sahabbai da aka zalunce su, aka kama su, aka kakkashe su, Allah ya wulaƙantar da waɗanda suka yi haka. Nan da nan da waɗannan kafirai suka ji manzo Allah ne musu addu'a, nan da nan suka rugo da gudu, suka tuba, suka musulunta musulunci na gaskiya. A daidai wannan lokaci kuma Allah ya saukar da aya laysa laka min al-amri shay'un, dama babu wani al'amari a hannunka menene an yatuba alaihim aw yu'azzibahum, Allah ya yafe su ya karbi tuban su ko Allah ya musu azaba, ba al'amari ne a hannunka ba. Sai wasu suka rubi cewa wannan aya ta shafa yin al-qunuti a cikin salloli biyar. Al-Imam Abu Ja'far an-Nahhas a cikin littafin An-Nasikh wal-Mansukh fil Qur'an yace wannan kuskure ne, domin sun ainihin zo sun tuba, da suka tuba sai annabi ya ainihin daina musu wannan mummunar addu'a. To shikenan, sai Allah ya saukar da aya yace dama al'amarin Allah ba a hannunka yake ba, ko Allah ya dawo da hankalin su tuba, ko kuma Allah ya bar su a kafirci, Allah ya musu azaba, dama ba a hannunka yake ba. Shi yasa wannan aya bata shafe yin al-qunuti ba. Abin da ke ƙara bayyana haka shine, bayan wannan matsaloli da dama sun ta faruwa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ta yin al-qunuti akan haka. Sahabbai sun ta yin al-qunuti. Sayyidina Umar a zamanin shi yayi ainihin fada da kafirai daga cikin mushrikai sune in ya dago daga raka'a ta ƙarshe na dukkanin salloli yake yin irin wannan al-qunuti, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, har zuwa ƙarshen shi. Ba wai al-qunuti ne da Umar yake a sallar asuba ba kawai. Al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito wannan asari daga Sayyidina Umar da isnadi sahihi, cewa Sayyidina Umar ya kasance yana ainihin fada da mushrikai, sai ya zan duk sanda ya dago daga raka'a ta ƙarshe sai ya daga hannu yana wannan addu'a, sahabbai suna yin amin. To yanzu ba wai mu ma sai mu haddace wannan addu'a mu ta yin ta ba, sai in mun ga cewa ta dace da mas'alar da ta same mu. In ba haka ba, sai mu dubi menene yanzu mu abin da ya dame mu, sai mu roki Allah gargadan wannan. Dan haka dole sai an koyi larabci, lallai ne zamu nada liman mu duba waye iya kira'a, waye san hadisi, waye san fiqh, wane ne kuma ya kware game da larabci. Jama'a an fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi rak'atil akhirati ba'da ar-ruku'i, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance idan yana nufin yayin mugunyar addu'a, mummunar addu'a akan wani, ko kuma yayin addu'a ta alkhairi a ga wani, qanata sai ya rinka yin al-qunuti fi rak'atil akhirati a raka'a ta karshe ba'da ar-ruku'i, bayan ya dago daga ruku'u. Ajiya mun karanta wannan ainihin mas'ala da ya ba kawo bayani akan kanata din nan, yace abin da ake nufi da al-qunuti anan shine addu'a a wuri na musamman a sallah. to kun ga aka ce a raka'a ƙarshe din kuma bayan ya dago daga ruku'u shi yasa idan salloli biyar ne matsala ta kama za a yi alqunuti to a raka'a ƙarshe za a yi kuma bayan an dago daga ruku'u idan kuwa a cikin sallar witri ne shine zamu zo mu samu kafin a tafi ruku'u ne a raka'a ta ƙarshe shi yasa alqunuti dama da ake a sallar asuba zaka ga ash-shaykhul allamatul albani bai kawo ba saboda hadisan da suka zo akan haka dai hadisai ne munkarai hadisai ne ba'ifai jiddan suna da rauni kwarai da gaske takadu an takuna mawdu'a dan haka bai halatta ayi hujja da su ba shi yasa ba kyau yin alqunuti din nan na yau da kullun a cikin sallar asuba da ake ba addinin musulunci bane malaman da suka kawo shi cikin littafan su sun kawo shi ne da kuskure saboda sun rubi da wasu hadisai da aka ce wa Anas wai aka ce wa wai Anas ya kasance yace annabi ya kasance har ya mutu bai gushe yana yin alqunuti kullun a sallar asuba ba wannan hadisi ne da'ifi jiddan dan haka bai halatta ayi hujja da shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko in kana son ganin cikakken bayani ka je ka dauki littafin Nailul Awtar anan ne ma al-Imam Shawkani ya kawo wani asari daga Anas da isnadi wanda yake babu laifi gare shi aka je aka tambaye Anas wai ka ce annabi yana yin alqunuti har ya mutu kullun a sallar asuba sai yake kazabu yace sun yi kuskure sun yi ƙarya da suka ce na faɗa haka ni ban faɗa haka ba ma'ana tun Anas yana da rai ya musunta wannan magana kama kaga maganar kuma ita ce ta fara kawowa ga malamai sai suka zo sai suka rubuta ta malikiya suka ce yin alqunuti din a sallar asuba kullum mustahabbi ne dan haka ko ka bari babu qabli babu ba'di akanka shafi'iyya kuma suka ce a sunna ce muakkada dan haka in ka bari to akwai sujudu sahwi akanka duk waɗannan maganganu kuskure ne alqunuti ya tabbata ne a salloli biyu kawai da sallolin farillai waɗannan guda biyar bangare na farko kenan bangare na biyu sai sallar nafila ita ce sallar witri anan kadai aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta yin alqunuti alqunuti kuma a sallar witri zamu zo mu samu wani lokacin ne wani lokacin shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama baya yi idza qala sami Allahu liman hamida idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sami Allahu liman hamida allahumma rabbana lakal hamdu sai ya ainihin ci gaba da yin alqunuti din mun karanta wannan hadisi cewa Bukhari da Ahmad suka fitar da shi wa kana yajharu bi du'aihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yin wannan addu'a tashi ne a bayyane wa yarfa'u yadaihi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana daga hannayen shi a yayin yin wannan alqunuti a jiya ne sai muka fara karanto takhrijin wannan hadisi da bayanai akan shi a takaice sai malam yace al-Imam Ahmad shi ya rawaito wannan hadisi cewa annabi in yana alqunuti din yana daga hannayen shi wato yadda ake dagawa na addu'a kenan wa tabarani haka al-Imam at-Tabarani ma ya rawaito wannan hadisi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa hadha madhhabu Ahmad wa Ishaq wannan madhhabi na Imam Ahmad ne da Ishaq annahu yarfa'u yadayhi fil qunut cewa mai yin addu'a a cikin sallah zai daga hannayen shi a halin yin alqunuti kama fil masail kama yadda yazo a cikin littafin al masail lil marwazi na al imam al marwazi a cikin shafi na 23 to dangane da daga hannu kenan jama'a dan haka jama'a musulmi muna son ku yi mana adalci ba mu ce daga hannu wajen addu'a ba kyau ba dashi sai da muka tabbatar manzo Allah yana don haka in ya tabbata manzo Allah yana abu to kama yadda imam shafi ya faɗa duk inda kaje ka game da wani hadisi ya inganta ko baka taba jin shi a bakin mu ba to mun yarda da shi ka'ida kenan don haka tunda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga hannun shi a wajen addu'a kuma annabi yayi umarni da daga hannu a wajen addu'a ba wannan muke musu ba abinda muka ce ba kyau shine in an daga din kuma an gama addu'a a shafa don haka ku bambance ku yi mana adalci mun ce da kyau dagawar sunna ce shari'ar musulunci ce amma shafawar fuska da ake yi to ba kyau balle kuma a shafa a wuce kirji duk wannan aikin shedan ne ya kai ga mutane duk abin da aka ce wa mutane ga inda ake son su tsaya sai sun kara neman cin banza ne duk ya kai ga haka san banza sai mutum a yi musafaha na kai musafaha sai ga mutum ya shafa a kirjin shi wai a ina ka ga wannan a karatu in an yi musafaha kowa ya saki hannun shi ya tafi to sai ga wani ya shafa a kirjin shi to a ina ka ga wannan a karatu duk san banza ne wai komai sai a ce tabarruki babu tabarruki sai in ya tabbata daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa amma mashul wajhi bihima amma dangane da shafa fuska da hannayen fa a cikin sallah falam yarudda fi hadha al-mawqin a wannan wuri dai ba a samu ba, babu hadisin da yace za a shafa fuska da addu'a a cikin sallah din, fa huwa bid'a, dan haka yin haka bid'a ne. Wa amma kharijus salah, amma wajen sallah fa in matsaloli sun kama harkar da ba cikin sallah ba, an je wata harka ayi addu'a kaza kaza ko a makabarta ko makamantan haka, yace akwai hadisai dangane da shafa fuska amma falam ya sahiha, babu hadisin da ya inganta. Kaga shi ma ya zama da shi da wancan din ɗaya ne kenan. Wa kullu ma ruwiya fi zalika da'ifun, duk hadisin da aka ruwaito game da haka to hadisi ne mai rauni. Wa ba'duhu ashaddu da'afan min ba'di, wasu sashi na hadisan ma sun fi rauni fiye da wasu sashi. Kama haqqaqtuhu fi da'if Abi Dawud, yace kamar yadda na tabbatar da wannan bayanai ɗaya bayan ɗaya a cikin da'if sunan Abi Dawud a cikin lamba hadisi na 262, wannan littafi da'if sunan Abi Dawud. Za iya yi wan kana da ainihin ba'if sunan Abi Dawud wanda Ash-Shaykhul Allamatul Albani ya ainihin yi takhriji a tattakaice in ka je ka gani, amma asalin wannan da Ash-Shaykhul Allamatul Albani yake ishara zuwa gare shi, na bada labari akan cewa wannan aiki ne Albani yake wa Abu Dawud yau kwatankwacin shekaru 40 har yanzu bai gama ba. Sahih sunan Abi Dawud da ba'if sunan Abi Dawud, wannan wani aiki ne yake wa Abu Dawud, yana ware sahihai da ba'ifan, yana kuma nuna yadda akai suka zama sahihan da yadda akai suka zama ba'ifan, waɗanda suka zama ba'ifan. To akwai kuma wanda wa ainihin wato ma'aikatar ilimi ta daulolin kogin Fasha, wato kogin Khalijul Arabi, kogin yankin daular Larabawa, suka roki Ash-Shaykhul Allamatul Albani ya musu wannan aiki akan sunan Tirmidhi da Abu Dawud da Ibn da Nasa'i da Ibn Majah. Wannan zaka ga ana buga su, Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Abu Dawud da sahih da da'if din nasu daban-daban. To wannan koda kaga cewa in ka je ka duba lambar ta yi daya, ba za ka ga cikakken bayani a nan ba, domin ba wannan yake ishara gare shi ba, yana ishara zuwa ga wanda yake kan yi ne a yanzu, wannan ba a fito da shi an buga ba. Amma in ka je kasuwa za ka iya ganin da'if sunan Abi Dawud, za ka ga ainihin an sa Albani ne ya yi shi, da gaske Albani ne ya yi shi. Wato za a karantar da ɗalibai ne a makarantu, sai ma'aikatar ilimi ta wannan da waɗannan ƙasashe suka roki Ash-Shaykhul Allamatul Albani cewa malaman da za su karantar da littattafan ƙarfin karatunsu bai kai su iya tace hadisan sahihai da waɗanda ba sahihai ba, don haka sai aka ɗauki matanin Abu Dawud sai aka baiwa Ash-Shaykhul Albani, sai ya sanya alƙalamin shi a gefe, in hadisin sahihi ne sai ya rubuta sahihi kawai, idan ba'isi ne sai ya rubuta ba'isi. Mun fahimci wannan da kyau? Da ya gama wannan aiki sai aka mayar musu, sai Zuhair Shawish wanda yake da Al-Maktabul Islami ta Damascus Sham, shi kuma sai ya dauka sai ya ware sahihan sai ya ware da'ifan, ya dan yi ta'aliki akai, kuma in inda Albani ya ce sahihi shi sai ya ce in kana son ganin yadda akai Albani ya inganta wannan hadisi ko ma ka duba littafin shi littafi kaza. To in ka duba anan zaka ga cewa ya raunan hadisin, amma ba zaka ga cikakken bayani ba, domin wancan da'if sunan Abi Dawud shine yake wurin shi, anan ne yake tsaya yake bayani. Sai ya ce wal ahadith sahiha, da kuma silsilal ahadith sahiha a lamba hadisi na 597. To wannan lamba ta 597 haka ya bayar a tsohon bugu na silsilal sahiha din, saboda a wancan lokacin bai kara bai kuma rage wasu hadisai ba, amma yanzu daga baya da ya zan ya kara wasu hadisan ya kuma rage wasu ko kuma ya cire wasu ya mayar da wasu a wurin, wannan lamba ta zama 595 daidai. Walizalika, to dan haka, saboda waɗannan hadisai na shafar fuska da addu'a, saboda hadisai ne masu rauni, qala al-izz ibn abdussalam, wani babban malami mai suna al-izz dan abdussalam, mutumin kasar Masar ne, ya rasu a karni na 7, hijira annabi na da shekara 660 daidai. Wannan babban malami da abin da yace fi ba'abi fatawihi, a cikin wasu fatawoyi nashi yana da littafi na fatawoyi waɗanda ake tattarawa dangane da fatawoyin shi. To ga abin da yake dangane da wannan tambaya da aka taba tambayar shi, yace la yafa'aluhu illa al-juhal, babu masu aikata haka sai jahilai, ma'ana duk waɗanda zaka ga in sun daga hannunsu wajen addu'a sun gama ba su shafi fuskar su din nan, to jahilai ne ko dai murakkabai ko kuma jahilai ne basidai, ma'ana ko dai ya zama malamai ne amma ba su san hukuncin waɗannan hadisai cewa ba su inganta ba, dan haka sai kaga suna shafawa, ko kuma ya zama dama jahilai ne fitik, in ka tambaye shi me yasa kake yi sai ya ce haka mu ga malaman mu suna yi, ko kaga wannan ba shi da dalili. Wannan kuma ta iya yiwa malami ne, in ka tambaye shi me yiwa mai kawo maka hadisan, ai na karanta cikin Mukhtar al-Ahadith an-Nabawiyya an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in kun daga hannayenku ku shafa, ai na karanta cikin kaza an ce kaza. To waɗannan hadisai ne Ash-Shaykhul Allamatul Albani ya ce diya biya tattake su, ya nuna maka yadda akai suka zama tattakakku ba su inganta ba. jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine nazo mana da littafin ainihin silsilal ahadith sahiha din domin wannan mas'ala ce mai muhimmanci don tana ɗaya daga cikin mas'alolin da an yi ko kuma za a ci gaba da yi ko kuma nan gaba ma za a yi ta hayaniya akai saboda su ƴan bid'a kullun dama kayan sayar wasu shine hadisai masu rauni hadisan ƙarya domin idan babu irin waɗannan hadisan su ba za su samu shiga ba munasaba akan wannan shine jiya na fara mana magana akan cewa wannan ilimi na mustalal hadith wanda shi ilimin dama asali an tsara shi ne dan ya karantar da kai yaya za a iya tace zantutuka da ayyuka da duk abin da yazo daga Allah ko daga annabi wanda yake daidai da kuma wanda yake ba daidai ba wato ilimi ne wanda yake wa shari'ar musulunci hidima baki dayanta duk abin da ya zama ba shari'a bane wannan ilimin yana kokarin ya tace tunkuɗe shi gefe guda abin duk da yake shari'a ne wannan ilimin yana kokarin ya tabbatar da shi dan ai aiki da shi to wannan ilimi lallai ilimi ne wanda yake wallahi tun a waɗancan zamunna yana da matukar karanci al-imamu abdurrahman ibn al-jawzi ya rasu yau kamar shekaru 800 da suka wuce cewa yake yi laqad kanu idha uddu qalila a zamanin shi fa shekaru 800 da suka wuce sai yace ada kunga kafin wannan lokacin kenan sai yace ada in an nemi kirga malaman hadisi a cikin jama'a ɗan kadan ne sai yace fasaru al-yawma a'azza min al-qalili yace a yau kuma ma sai zan malaman hadisi sun fi kankanta ma fiye da kadan din ma da ake ganin da can din kadan ne to yanzu kadan din ne to yanzu shekara 800 yake wannan magana ko fiye to yanzu kuma ya za a ce kenan illa nadiran ba a rasawa ai saboda alkhairi zai tabbata a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau ko to saboda haka lallai ne jama'ar musulmi sai an dage an je an koyi wannan ilimi ilimi ne mai fadi ilimi ne wanda yake sai ka zauna kai karatu ka fahimci ina aka dosa tukuna sannan sai ka mallaki kayan aiki sai kana da littattafai waɗanda suke na su kansu hadisan ka tattara sahiha ka tattara ma'ajib ka tattara masanid ka tattara ajza da sauran littattafai na hadisai ga sunan burjik ya zama duk inda aka ce rawahu wani to kana da wannan wani kana da wannan littafin Imam Tirmidhi yace duk wanda yake da sunan Tirmidhi a gidan shi ko a ɗakin shi ko a library din shi sai yace fa ka annama fihi nabiyyun yatakallamu yace to kamar annabi ne a ɗakin ma yake jawabi to sunan Tirmidhi din nan shi kadai ma an kammalaka bai ishe ka ba dan ka mallaki Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah kutubus sitta su kadai ma ba su ishe ka ba so ake so samu ne duk inda ka ga littafin hadisi ka tattara su kana da su a library dinka dan ya zama babu wani isnadi da zai nemi shige maka lungu in an ce wane ya ruwaito wannan hadisin amma duk isnadan waɗannan ba su inganta ba sai a ce amma akwai isnadi wanda ya inganta a cikin musnad na al-Imam Ahmad sai ka duba shin kana da musnad na al-Imam Ahmad to abu na farko kenan sannan sai ka tattara kutubur rijal tun daga irin su tahzibul kamal irin su tahzibut tahzib irin al-jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim ya zama kana da siru alamin nubala ya zama kana da manyan littafai dai na tarihin mazajen hadisi mizanul i'tidal ta al-imam az-zahabi kana da al-kamil fi dha'afa'ir rijal na al-imam ibnu adiy al-jurjani dukka tattara waɗannan ya zama duk wani namijin hadisi da kake son kai magana akan shi ya zan a dare ɗaya zaka iya bincikowa kaga tarihin shi ka tsaya ka karanta shi a tsanaki jama'a mun fahimci wannan sa'annan ka mallaki littafai na ilimin mustalal hadis ga alfiyat nan al-imam al-iraqi yayi al-imam as-suyuti yayi baiquni yayi sa'annan ga manyan kuma littafai na ilimi ainihin dangane da madarar ilimin hadisi din tadribur rawi na al-imam as-suyuti ga littafin Arrama Hurmuzi al-muhaddith al-fasil bayna ar-rawi wal-wa'i makamantan waɗannan littafan suna da yawa ga littafin sharhin alfiya na al-imam as-sakhawi duk littafan sai ka tara sannan ya zama kafin haka kuma fa ka je malamai sun koyar da kai ilimin sahihi in ka je suna koya maka ilimin anan ne za su tace maka su ce littafi kaza shi ya kamata a dogara da shi akan matsala kaza littafi kaza bai kamata ba dan ya zama kana zama malami ga littafai ka tara kuma ka san me ya kamata me bai kamata ba amma kawai rana daya kai sufa kai al-kafira ka fada cikin ilimin hadisi wallahi kai ma ka san al-kafira ka babu abin da za ta haifar sai bala'i sai musiba saboda kai ka dauka cewa wallahi wasu da yawa sun dauka cewa wai ilimin nan na addinin musulunci to mota ce. Kun san mota idan ka iya datsun in aka zo da fijo da an dan nuna maka dan sirrin ta minti biyar ka gane sai ka tuka ta, to wai sun dauka ilimi haka ne. Kai da can malamin tsubbu ne, malamin bokanci, yanzu ka tuba ka musulunta, wai kuma sai ka dauka wai daga haka kawai shikenan, wai kuma sai ka ci gaba da karantar da hadisi. Da can kai malamin dariƙa ne, malamin sufanci, malamin kaza, daga ka tuba ka karba addinin musulunci ka kama sunna, wai kuma shikenan, wai ka san sunnar kenan. A'a, sai in ya zama dama can ka santa, to kuma yanzu fa da ka dawo sunna, to irin karatun da kai da daban da wannan tsarin da ka shigo yanzu. Dan haka sai ka je Allah lallasaka an koyar da kai yaya za a yi ka zama malami irin na sunna tukuna. In ba haka ba sai ku haifar da musiba. To munasaba akan haka shine sai na ce yanzu don Allah idan ba irin wannan hargowa da ta shigo wa mutane da suka nada kansu malanta ba, yaushe ne za a ce wai za a karantar da littafin qawaidul asasiyya, wai littafi ne na mustalil hadith, wai za a sanya a karantar da dalibai? Wannan bala'i ne kuke neman ku sabbaba a cikin ilimi, ba ku san sirrin ilimi ba, yaushe za a je a karantar da littafin qawaidul asasiyya? A Sheikh Muhammad Alawi al-Maliki, wani shehi ne na dariqa a wajen ainihin wato bin dariku kenan, shehu ne na dariqa ta Tijjaniya, sannan aqidar shi kuma ba mu'ta wato ash'ari ne, sannan wajen kuma ainihin mazhabi wajen furu'a ba maliki ne, ma'ana babu inda ya kama tafarkin salafiyanci. Yana nan gidan shi yana zaune a ainihin garin Makka, yana nan kuma da ran shi zunzurutun dan bid'a ne mai fada da aqida da addinin da manzon Allah Annabi Muhammad ya zo da shi. Ana nan sai ya rubuta wannan littafi mafahimu yajibu an tusahhaha, wai wasu abubuwa na fahimtar aqida waɗanda wajibi ne abu a gyara su. Duk abin da ka sani na aqidar musulunci sai da ya biya lalata shi ɗaya bayan ɗaya, wannan yana kawo shubuhohi cikin alqur'ani da hadisai, sun inganta ko ba su inganta ba. Malaman Saudi Arabia suka ga ba zai yiwu a kyale shi ba, shine aka samu babban malami Sheikh Saleh ibn Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Sheikh, daya daga cikin jikokin Muhammad ibn Abdul Wahhab. Duk inda kake karanta littafi ya zo daga kasar Saudi Arabia, kaga an sa Ali Sheikh ga ɗan malanki Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, gashi jikan shi ya zauna ya rubuta wannan littafi, shi kuma yake hazihi mafahimuna, mu kuma ga ta mu aqidar shi, in ya ce ga wasu aqidoji waɗanda ya kamata a yi gyara a kai, ya ce to mu kuma ga ta mu ta musulmi, ya biya mishi raddi ɗaya bayan ɗaya a ilmance Qur'ani da sunna ainihin sahihiya, babu son zuciya ko misƙala zarratin, alhamdulillahi walillahi alhamd. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Ana nan wannan malami bai daddara ba, sai kuma sai ya zo sai ya rubuta littafi haula lihtifali bi dhikral maulidin nabawi asharif, ya kuma kare maulidi. Duk wata shubha ya yi kokari ya je kawo ta da ta maguzanci, da wata shubha wadda bata kamata a tabbatar ba, duk ya yi kokarin tabbatarwa. Malaman Saudi Arabia alƙalamin su bai bushe ba har wa yau, gashi aka samu babban malami Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mane, ya zauna alƙali ne bi mahkamati at-Tamyiz bi Makkah al-Mukarrama wa udu hay'ati kibar al-ulama bil mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah, yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na komitin malamai na Saudi Arabia. Ya rubuta mishi hiwarun ma al-maliki, tattaunawa game da wannan ba maliki fi munkaratihi wa dalalatihi, game da miyagun aqidojin shi da kuma batar shi, ya biye fata-fata da shi, gashi kana ga juz'i guda. Jama'a mun fahimci wannan? To wannan malami yaushe kuma za a ce mutumin da aqidar manzon Allah bai yadda da ita ba, yana tuhumar aqidar salaf, yana ganin aqidar salaf aqidar da manzon Allah da sahabbai da tabi'ai da su Imam Malik suka rasu akai, ba ita ce aqidar da ya kamata wai musulmin yau su kudirce ba, yaushe ne za a ce wannan irin zindiki wai za a dauki ana karantar da ahlus sunna, ƴaƴan musulmi ahlus sunna a karantar da su littafin da wannan zindiki ya rubuta? Don Allah ba a haddasa da bala'i ba? To hasali sai wannan malami da yazo cikin wannan littafi al-qawaidul asasiyya, sai ya tabbatar da cewa ana aiki da hadisi mai rauni. Me yasa ya tabbatar da cewa ana aiki da hadisi mai rauni? Na farko ya fa ya saba wa malikiyya, domin su kansu malikiyya sun tabbatar da cewa sahihiyar magana a wurin su hadisi inda aka ce mai rauni ne ba a aiki da shi. Manyan malamai sun tabbatar da haka, daga cikin su akwai al-Imam Ibn al-Arabi. Al-Imam Ibn al-Arabi yace bai halatta hadisi inda aka ce mai rauni ne, yace bai halatta aiki da shi ba. Yace kuma wannan ita ce fatawa ta ƙwararrun malaman malikiyya. Ka je ka karanta sharhin 40 hadith na Sheikh Shibrikiti. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? to wannan malami, wannan malami sai ya tabbatar da cewa ainihin ana aiki da hadisi mai rauni. To ko kun san abin da yasa ya tabbatar da cewa ana aiki da hadisi mai rauni? Saboda hadisai masu rauni suke hujja da su su ɗan dariƙa. Don haka sai ya rubuta littafi na ilimin usulul hadis don ya tabbatar da cewa me ana aiki da hadisi mai rauni, don in ka gansu a cikin dariƙar su sun yi hujja da hadisi mai rauni, to kaga kaka zarge su, dama ya riga ya kafa ka'ida. Ya sace komawa kuma yayi sharhin littafin al-Waraqat. Littafin al-Waraqat da usulul fiqh, akwai wani malami da ya maida shi waƙe, sai wannan malami sai ya sake koma sai ya maida yayi sharhi akan shi, ya fesa tashi guba anan. Dan me? Dan su samu gindin zama tun daga mustalal hadisi har zuwa usulu. Wajen aqida kuma gashi sun riga sun rugurguza maka ta manzon Allah sun dafa tasu. To me aka rage manzon Allah nashi kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Saboda haka ku je ku koyi karatu a inda ya kamata ku koya. In ya so ku dawo ku ce za ku karantar, amma ba haka ba musiba za ku haddasar a cikin addinin musulunci. Wannan ilimi na hadisi da ka gani wallahi shan lokaci mutane suke zuwa su yi, su je su koyi yadda yake dan su san yaya abin yake. Ba kawai shikenan dan kana son ka zama likita sai ka je ka siyo littafin physics da chemistry da biology da mathematics da psychology, shikenan sai ka kulle kanka a daki gobe kuma sai ka ainihin kafa ga kanan kai ne nasara clinic. Ina nasara dan Allah? Ina nasara kaje da jahilci zai yi? To saboda haka lallai jama'a ya kamata su zama ala basiratin hadisi dai mai rauni ba a aiki da shi. Ka samu wannan risala da ta hukumul amal bil hadith dha'if fi fada'il al a'mali. A cikin abubuwa masu rauni aiki da hadisi mai rauni, gashi wani babban malami ne Fauzi ibn Muhammad al-Auda yayi wannan littafi, yana tabbatar da cewa hatta abubuwan da suke mustahabbai ne ba aiki da hadisi mai rauni. Domin malamai suka ce, waɗanda suka goyi bayan ai aiki da hadisi mai rauni suka ce sai in ya cika sharadi uku. Sharadi na farko ya zama raunin shi bai yi tsanani ba. Sharadi na biyu ya zama in zaka yi ya zama wannan abu dama akwai shi a asalin musulunci ya tabbata. Sharadi na uku kuma ka rinka yi amma ka tabbatar da cewa fa ba daga annabi bane. Kana yi dai ga ka dai kan tafi ne masomin asara, digirgire ne masomin akifar. Jama'a mun fahimta sharuɗan su kenan. Na ɗaya ka tabbatar da cewa raunin bai yi tsanani ba. Na biyu ka tabbatar da cewa kuma wannan abu da kake yi dama yana da mazauna a cikin addinin musulunci. Na uku kuma duk da haka to kar ka yanke kai tsaye ka ce manzon Allah yayi ko daga manzon Allah ne. Mun ce me yasa kake haka, sai dai ka ce ga mu. Mu dai ga mu dai muna dai yi. To dan Allah, dan menene ga abin da ya inganta zaka je ka kama abin da bai inganta ba? Abin da ya inganta din nan komai kadan din shi ya isa abautawa Allah. To yanzu wannan hadisi wanda za mu yi magana a kai na shafa fuska da addu'a, na farko duk waɗannan ka'idoji guda uku ya karya su koda a wurin waɗanda suka ce a aiki da hadisi mai rauni. Domin za ka ji hadisi ne mai rauni ƙwarai da gaske, kaga ya karya ka'idar farko. To in ka koma cikin littafin Ihya'us Sunna, Sheikh Usman dan Fodio da ya kawo wannan matsala ta shafa fuska da addu'a, yace duk hadisan kan masu rauni ne. Yace ko da yake wasu malamai suna ganin cewa za a yi aiki da hadisi mai rauni idan mas'alar ta mustahabbi ce, to amma ko da mas'alar ta mustahabbi ce suka ce sai an bi waɗancan sharuɗan uku. To waɗannan sharuɗan uku kun ga akan wannan hadisin da na shafa fuska da addu'a to ba su cika ba. Dan haka ashe wannan hadisin ba wai mai rauni ne kawai ba, amma mai rauni ne ƙwarai da gaske. To su waɗannan mutanen da suka shiga cikin ilimin hadisi ta hanyar al-kafira kawai, ba zuwa suka yi aka koya musu ba, abin da ya samu shine wai duk matsala an aka ce to hadisin mai rauni ne, sai su ce to tunda ba a samu mai inganci ba ayi aiki da mai raunin, wai tunda ba a samu sahihi ba to wai ayi aiki da mai raunin. Ga misali, yanzu a ce kana da wani babban shago a cikin kasuwa, sai wani sai ya dauki alkalami sai ya rubuta takarda cewa a je a bada yadi bandir kaza, sabulu katan kaza da kaza kaza. Sai wannan yaro naka da ke zaune a kasuwa sai je sai ya karanta wannan takarda. Yana karantawa sai ainihin ya ga cewa ai wannan ba rubutun Alhaji bane, ai wannan ƙarya ce, ai wannan magana ba ta tabbata daga Alhaji ba. Sai ce to amma tunda dai kuma ba a samu wadda ta tabbata ba, ɗibi ka tafi. Kai Alhaji za ka yadda da shi? Zai yu? Ba zai yu ba. To kwatankwacin haka ne fa, bai tabbata daga Annabi ba, sai a ce to tunda dai ba a samu wanda yake zai zauna mazaunin shi akan wannan matsalar ba, to ai aiki da shi. To jama'a, duk wanda ya bautawa Allah da abin da bai tabbata daga Annabi ba, bai tabbatar da cewa bai taba bautawa Allah ba ko kadan. ya kamata kowa ya san wannan. Kuma ai kowa tun farko ba an ta karantar da mutane littafin muqarrar tauhid ba, a farko me ake cewa? Wa alla yu'badallaha illa bima shara'a, aka ce kar a bauta wa Allah sai da abin da shi manzon Allah ya shar'anta, sai abin da ya kawo. To wannan hadisi kai da kanka zaka ce ba daga annabi yake ba, amma kuma sai a da ana bautar Allah da shi. Dan haka jama'ar musulmi ba a aiki da abin da bai inganta ba. Idan ko kuka ce za ku yi aiki da abin da bai inganta ba, to duk waɗannan bid'o'i na ƴan Shi'a da ƴan ɗariƙu da Khawarijawa da Mu'tazila da Qadariyya duk za su shigo muku, domin waɗannan ƴan bid'a ba su samu shigowa ba sai da waɗannan hadisai masu matattu da masu rauni suka zo, sannan su suka samu shigowa. Dan haka zaka ga waɗannan ƴan bid'a akwai aiki da hadisi mai rauni a wurinsu, saboda idan ba a yi aiki da hadisi mai rauni ba, bid'a ba za ta samu gindin zama a wurinsu ba. Dan haka al-Imam Abdurrahman Suyuti a cikin littafin shi Alsiya ta Hadisi yace mafiya sharri daga cikin masu yi wa annabi ƙarya sai yace sufiyatun, yace ƴan ɗariƙa. Abin da ya faɗa kenan, ku je ku karanta Alfiyatul Hadis ta al-Imam Suyuti, yace wa sharrul wadi'una, yace mafiya sharri daga cikin masu yi wa annabi ƙarya sai yace sufiyatun qad wada'u, yace su ne ƴan ɗariƙu masu bin sufanci, yace sun kada hadisai. Me yasa? Muhtasidin al-ajra fi ma yad'u, wai ma suna fatan Allah ma ya ba su lada akan ƙariyar da suka kada. Jama'a mun fahimci wannan? Shi yasa zaka ga cewa akwai hadisan ƙarya da yawa a cikin ɗariƙa, akwai hadisan ƙarya da yawa a cikin ƴan Shi'a, saboda me? In ba ta waɗannan hadisan ba, su ba za su sami gindin zama ba. Dan haka da zarin ya kawo maka wani hadisi ka ce wai ruwaito shi kuma ya inganta, yanzu nan sai ka ga mas'alar ta tashi. Allah ya shiryar da mu. To lallai a dage fa a je ai karatu jama'a. Idan ba ku dage kun yi karatu tun yanzu da dimi-dimi ba, nan da shekara 30 ku ne shugabannin kungiya, ku ne sakatarori, ku ne manyan malamai, ku ne masu jawabi, to kuma mas'alar yadda ta faru akan waɗannan sai ta zo ta faru akan ku. To shikenan kuma sai a zo ana cewa a'a to kuma yaya al'amarin nan, to yaya kaza kaza, shikenan zai zama fitina ta sake faruwa. Dan haka ku yi karatu tun lokacin da kuke ɗalibai, sai zama girma ya same ka kuma kana malami, girma ya same ka kana da kayan aiki, amma ina fa'idar a gama horar da soja gaba daya kuma babu bindiga a ce fita filin daga? To wani ba kafa zai mishi ya make shi ba? Allah ya kiyaye. To ga dai wannan hadisi za mu ji yadda aka yi ainihin bai inganta ba, kuma mu ji asalin hadisin ka gane cewa magana shaba fuska da addu'a din nan daga baya ne aka kaga wannan abu. Tashi a cikin silsilar Sahiha din mujalladi na 2 shafi na 142 zuwa shafi na 144, anan ne zan karanto. Ga abinda Sheikhul Allamatul Albani yace, lamba hadisi na 595, asalin abinda annabi yace gashi, idza sa'altumullaha, idan za ku roki Allah, fas'aluhu bi butuni akufikum, to ku roki Allah da cikin tafinku, wala tas'aluhu bi zuhuriha, kar ku ainihin roki Allah da bayan tafinku. Abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa kenan. Wannan abinda annabi ya faɗa wato addu'ar yau da kullum, saboda lokacin da aka je addu'ar sallar roƙon ruwa kamar yadda na faɗa jiya, al-Imam Muslim ya ruwaito hadisi sahihi, sai ga annabi yana sa tafin hannu din kuma yana ainihin wato roƙon Allah da bayan tafi, cikin tafin sai kallo ƙasa, bayan tafin kuma sai kalli sama. To kaga nan ashe annabi yana magana addu'a ta yau da kullun kenan. Akhrajahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 1486, wa kadhal Baghawi wa Ibn Abi Asim wa Ibn Sakan wal Ma'mari fil yawm wal layla wa Ibn Qani'in kama fil Isaba wa Ibn Asakir ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin Tarikhu Dimashqa a cikin lamba ainihin wato mujalladi na 12 shafi na 230 zuwa 231, min tariqi Bambam, ta hanyar wani malami mai suna Bambam an Shuray, daga Shuray. Shuray yace haddathana Abu Zabiya ya ba mu hadisi yace anna Aba Bahariyyah as-Sukuni haddathahu an Malik ibn Yasar as-Sukuni thumma al-Awfi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, fa zakarahu, yace manzo Allah ya faɗi wancan hadisi kamar yadda kaje. Qultu, ni albani ne littafi, sai nace wa hadha isnadun jayyidun, wannan isnadi ne mai nagarta. Kaga manyan malamai kenan, ya isa yace qultu, amma kai wane ne kai zaka iya cewa qultu, man anta?
ذنب من ذنوب الجهال تقول قلت من أنت أي سي كاكي تاكاو أجيكين إلمي ذاك إيشوا قلت أمبا حكا بسيكا إيبو دا بيون مالا جيكا تي مالا واني أشيكا با مالا واني أشيكا با أما قلت وتمن يمالا ميش ممبا حنجوان هنده كوكو شين يتي بندم هذا هو ابن الزرعة بندم إنن شين بندم أنزرعة وسقه جماعة منهم ابن معين manyan malamai da dama sun ce mutumin kirki ne amintacce daga ciki har da Yahaya ibn Ma'ini. Yahaya dan Ma'inu idan ku ya amince da kai a cikin ilimin hadisi to magana ta kare. Wato abokin Imam Ahmad ibn Hanbali ne. Mutum ne wanda yake malami ne na Jarhu wa Ta'dil. Kullun binciken halayen malamai yake masu riwaya. Don haka akwai malaman da idan Ibn Ma'inin ya je makarantar su sai su rufe littafi su ce ba za su yi hadisin ba sai dai ya tashi. Saboda dan matsala ka dan zai gani ya je maka lamba duk duniya kuma a ce ba a karban hadisin ka saboda Ibn Ma'inin ya ce kaza a kanka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan malami Ibn Ma'inin ya amince da ainihin dambam din nan amma kuma malami yace wa ba afahu Abu Hatim Abu Hatim Ar-Razi kuma ya ce wannan mutum mai rauni ne wakala al-Hafiz Ibn Hajar ko sai yace saduqul mutumin kirki ne yahimu ko da yakan yi kuskure Al-Sheikh Al-Allamah Al-Albani yace wasairuhum thiqat amma sauran waɗanda suka rawaito hadisin baki ɗayansu mutane ne amintattu mutanen kirki wa qaulul hafiz fi ada wa qaulul hafiz fi abi zubiya wa huwa sulafi al-himsi maqbulun to dangane da abu zubiya din can kuma ibn hajar yace wannan mutum ana karbar riwayar shi in kana karanta littafin taqribut tahzib in kaga ibn hajar yace maqbul yana nufin maqbulun inda al-mutaba'a dan haka ya fada tun a farko wato za a karba hadisin wani in ya zama wani ya rako shi a irin wannan riwaya in ko shi kadai ne to ba za a karba ba to wannan hukunci da Ibn Hajar ya game da wannan malami Al-Sheikh Al-Allamah Al-Albani da yake shi ma hamshakin malami ne sai yace ghairu maqbulin ba za a karba magana Ibn Hajar akai ba bal huwa qusurun ya takaita bai baiwa wannan malami darajar da ta kamata ya bashi ba fa innar rajula domin shi wannan malami kad wasaqahu jama'atun min al-mutaqaddimina an samu jama'a da dama daga cikin malamai da su gabata sun amince da shi minhum daga cikin su akwai Ibn Ma'ini wa qala Daraqutni Daraqutni yace laysa bihi ba'as wannan malami bai da laifi al-imamu Daraqutni ma in ya jinjina maka to wallahi kowa ma ya kyale ka dan shi ma yana da bincike mai tsanani akan malamai sai da ya zama fa imamu Daraqutni ya ciyo kula wasu hadisi kamar guda 50 a cikin Bukhari di yace ba su inganta ba sai da malaman hadisi suka zo tukuna suka zaunar da matsalar suka ce a ga yadda matsalar take kuma kuma ta ba mun taba yin karatu akan wannan matsala a can baya karatu cikin mu da muka yi akan wata matsala anan cikin sifatus salati muka tattauna bayanai dangane da wannan matsala to Al-Sheikh Al-Allamah Al-Albani da yace wa qad rawa anhu jama'atu min al-thiqat wannan malami kaji an samu wasu malamai sun yabe shi da dama kuma an samu amintattun dalibai sun yi ruwaya a wuri shi don haka malamin ya zama thiqa ya zama mutumin kirki don ba kumanta ba kwanakin baya da muke takhriji akan hadisin ajinu muka ce akwai ka'ida a wurin malaman hadisi wannan ka'ida ita ce idan aka samu mutum wanda yake majhul ne wanda yake da dalibi guda daya ko kuma yake mastur ne yana da dalibai guda biyu amma ba a faɗi halin shi ba sai aka samu kamar mutanen kirki guda uku ko hudu ko biyar sun ruwaito hadisi a wurin shi to sai a dauke mishi sunan jahala ko a dauke mishi sunan mastur sai a ce ya zama thiqa to balle wannan har wasu malamai ma fa sun faɗa halin shi sun ce mutumin kirki ne kuma aka samu tarin dalibai mutanen kirki suka yi hadisi a wurin shi to dan haka ya zama amintaccen mutum dan haka kaga Al-Sheikh Al-Allamah Al-Albani yace wannan isnadi jayyid isnadin hadisin mai nagarta ne shi wannan kenan to amma shi hadisin fa da kanshi sai Al-Sheikh Al-Allamah Al-Albani yace wal hadithu sahihun wannan isnadin da muka kawo na su Abu Dauda isnadi ne wanda yake hasan kenan amma asalin hadisin fa to ya kai a ce mishi sahihi fa inna lahu shawahid saboda yana da wasu hadisan waɗanda za su yi shaida shi ya tashi daga matsayin hasanin ya koma matsayin sahihun li ghairihi kenan sai ce minha daga cikin hadisan da za su yi shaida wannan akwai hadisin da aka ruwaito an Abi Bakrata daga sahabi mai suna Abi Bakrata ba Abu Bakar Siddiq ba marfu'an Abu Bakar ya ruwaito ainihin bihi ya ruwaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Bakar ta akhrajahu Abu Nu'aym al-Imam Abu Nu'aym shi ya fitar da shi fi akhbari asbahana a cikin littafin shi mai suna akhbari asbahana a cikin mujalladi na biyu shafi na 224 min tariqi Abi Ja'far al-Akhram
حدثنا عمار بن خالد حدثنا القاسم بن مالك المزني المزني عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وهذا رجاله ثقات الرجال الشيخين دا الشيخ الألامة الألبانية كاو إسناد ون الرواية وديك شيدا دا إتا سيكي دمزا جن بسك يو حديث دمزا جن وطن ديك سنة دا حديث كم بخاري دا مسلم غير عمار بن خالد بند عمار بن خالد شيدا دا حديثي أتكن صحيح البخاري وهو ثقة أمام متمن كركي نا أمن تاتي وكذا من دونه هكا وطن دا كي قصد شي دبا كي ايا سوما متنن كركي نا أمن تاتو جماعة من فهمت وانا دا كيوكو دن هكا sai al-shaykh al-allamah al-albani yace wa qad qala al-haythami al-hafiz al-haythami haythami ya fadi a cikin littafin shi mai suna majma'uz zawaid wa manba'ul fawaid a mujalladi na 10 shafi na 169 yace rawahu tabarani wannan hadisi tabarani ma ya ruwaito shi wa rijaluhu rijalus sahih kuma mutanen da suka ruwaito shi mutane ne da suke suna da hadisi a cikin bukhari da muslim ghayra ammar ibn khalid sai dai ammar dan khalid الواسطي واتو وانا متون شيكم باشي ده حديثي افوان اتكين الصحيح تكين بخاري وهو ثقته اما ضد هكا من تكيني متون من كركي تو كنجو وانا حديثي اسمين يديكي النبي ابن ديكي كينان اذا سألتم الله فاسألوه ببطون اكفكم انذا كروكي الله كسا تكين تاتنكو كروكي الله كر كروكي شي دبا ينتاتي ابن ده النبي يكي كينان تو منجيكي وانا اسنادي صحيح ميكوني kuma mun ji asalin hadisin sahihi ne saboda ga wasu shedu an samu ga hadisin al-shaykh al-allamah al-albani ya ci gaba da kawo waɗannan shedu na wannan hadisi sai ya sake cewa walil hadisi shahidun akhar har wayo akwai wani hadisin daban da zai ƙara shedar wannan min hadisi ibn abbas marfu'an wanda ibn abbas ya ruwaito daga annabi bilafzi da lafazin cewa la tasarul judura kakurin karfe bango rufe bango a samu wani yadi daga wannan kwana zuwa wannan kwana a rufe bango ko a samu wata daduma daga wannan bango zuwa wannan a rufe babu ke wannan a cikin addinin musulunci sallallahu bi butuni akufikum in za ku roki Allah ku sa cikin tafinku alhadis yace hadisin kenan har zuwa karshen shi to kaji yadda ya inganta amma sai yace wa zada fi akhirihi to a cikin wannan riwayar sai aka samu ƙari cewa fa idza faragtum idan kun gama addu'a famsahu biha wujuhakum sai ku shafa fuskokinku to wannan karin sai mala yace akhrajahu abu dauda ita ma wannan riwaya al-imamu abu dauda ya fitar da ita a lamba hadisi na 1485 min tariqi abdullah ibn yaqub ibn ishaq ibn amman haddathahu wato abdullah dan yaqub dan ishaq yace ya karbo wannan hadisi amman haddathahu ku duba daga wani wanda ya bashi labari wannan shi ake kira mubham kenan a cikin ilimin hadisi majhuli shine ga sunan malamin amma ba a san halin shi ba idan dalibin shi kwaya ɗaya ne sai a ce ya zama majhulul aini idan daliban shi guda biyu ne su ba su san halin shi ba basu kuma fada ba wani ma bai san halin shi ba bai fada ba sai a ce ya zama majhulul hali ko kuma a ce ya zama mastur duk abu ɗaya ne to in kuwa aka ce ar-rajulin daga wani mutum to in dai ba tabi'i ne amintacce yace daga wani mutum cikin sahabbai ba to ba za a karba ba amma a tsakiyar isnadi kamar wannan sai a ji an ce amman haddathahu shi Abdullah ya karbo wannan hadisi daga wani mutum wanda ya bashi labari an Muhammad ibn Ka'ab al-Qurabi daga Muhammad dan Ka'ab al-Qurabi Muhammad dan Ka'ab yace haddathani Abdullah ibn Abbas ibn Abbas ya bani wannan hadisi wa qala sai shi Abu Dawud ina son ko baka da duk waɗannan littafai da ake hujja da su ai bai kamata ka rasa Abu Dawud a ɗakin ka to je ka gaga abinda Abu Dawud yace sai yace روي هذا الحديث من غير وجه wannan hadisi an ruwaito shi ba wai ma ta hanya daya ba hanyoyi da dama aka ruwaito shi amma dukkan su an Muhammad ibn Ka'ab daga Muhammad dan Ka'ab kulluha dukkan su wahiyatu dukkan su masu rauni ne Abu Dauda shi da kansa da ya ruwaito hadisan abin da yace kenan sai yace wa hadha tariqu wannan hanya da kaji an fade ta wannan da muka gama fade ta wannan hanya wanda yake wanda ya ruwaito ba a san shi ba sai ce amsaluha ita ce ma mai dama dama to ita kuma ka jita sai ce wa huwa da'ifun aidan ita mai dama damar ita kanta mai rauni ce qultu ni albani albani mai littafi sai nace wa illatuhu illar wannan hanya ar-rajulul ladhi lam yusamma mutumin nan da ba a faɗi sunan shi ba shine illar wa qad sammahu ibn majah albani yace amma ibn majah ya faɗi sunan shi wa ghayruhu da wani malamin yace salihu ibn hassana sunan shi kenan shi wannan da aka boye din
to zamu ji sirrin da yasa aka boye din, dan bai da kyan hali ne dan haka aka boye. Kama bayyantuhu fi ta'liqi 'ala al-mishka, Sheikh al-Allamah al-Albani yace sunan wannan mutum da aka boye sunan shi Salihu dan Hassan, yace kamar yadda na bayyana akan ta'liqin da ne wa littafi na littafin ainihin Mishkatul Mafadih lamba hadisi na 2243. Sai Sheikh al-Allamah al-Albani yace Salihu dan Hassan din nan wanda aka boye sunan shi, amma Ibn Majah ya bayyana sai yace wa huwa da'ifun jiddan, mutum ne mai rauni kwarai da gaske. Wa ala zalika, dan haka sai Albani yace to tunda ko wanda yayi wannan riwaya mutum ne mai rauni kwarai da gaske, fa hadhihi ziyadatu, wannan kari na cewa fa idza faragtum, in kun gama addu'ar fansahu biha wujuhakum, ku shafi fuskar ku munkira, kari ne wanda take a barkyama, riwaya ce wanda take munkira, bai halatta a karbe ta ba. Sai yace kuma wa lam ajid laha hatta al'ana shahidan, kuma har yanzu ban samu wani hadisi da zai shaidata ta zama mai karfi a ce za a iya aiki da ita ba. وكانه لذلك قال العز بن عبد السلام يجي كمر ما سبوده هكا ني ببان مالمي عز بن عبد السلام يجي لا يمسح وجهه الا جاهل باب مي شافف فسكه ان يا جما ادعاء سي تنتيرن جاهل من فهمتي wannan da kyau ko to ya kamata dai kowa sai lura da wannan jama'a mun gane wannan da kyau dan haka in kana shafawa da zaka iya duk irin akwai hujjoji fir'auniyya kun san hujjoji akwai hujja fir'auniyya hujjoji fir'auniyya ga irin su na daya na kai maka wa'azi sai ka kauce sai ka ce to iyayenmu da kakanninmu fa yanzu wadanda suka mutu da to hadhihi hujja fir'auniyya fir'auna da aka yi mishi wa'azi wai sai yace fa ma balul qurunil ula to mutanen da fa iyayenmu da kakanninmu abinda yake so annabi Musa yace duk suna wuta to shi zai samu kama kan jahilai yace to kun ji wa iyayenmu da kakanninmu suna wuta fa kun ga ya kauda hankalin mutane sai annabi Musa da yake kwararre ne Allah ya horar da abin shi sai yace ilmu ha inda rabbi fi kitabillahi yadullu rabbi wala yansa Allah shi ya san ilimi game da su ilimin kuma na rubuce cikin wani littafi ubangiji na baya mantuwa balle ya rabu da abin yana nan sanar da su amma ni yanzu kai ake wa'azi mun ji hujja fir'auniyya ta daya kenan hujja fir'auniyya ta biyu ita ce ayi maka wa'azi sai ka ce wai yaran nan ne fa suka ce kaza to hujja fir'auniyya kenan fir'auna da annabi Musa ya mishi wa'azi sai yace alam nu rabbika fina walidan wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin a kai Musa ba nan muka rinan ka kana dan gudu dan karami haka da kai ba kana dan mutsulin yanzu har ka girma zaka mana wa'azi yau shi aka haife ka mu zaka yi wasakarci irin abin nan da suke muku barazana sai ga rawani shi yana wani motsi ta sama to hujja ce fir'auniya sai zan ka tau fade kai istighfari mun fahimci wannan da kyau ko in aka yi maka wa'azi so ake abinda aka faɗa ka duba ba wanda ya faɗa ba amma ka ce alam nu rabbika fina walidan to yanzu ina walid din ne nake ga maka ai yanzu annabi Musa ya rika ne ya zama babban mutum yake maka wa'azi yanzu babban mutum ne yake babban mutum wa'azi ai mun fahimci wannan da kyau ko to kuma yanzu saboda Allah yanzu dan shekara bakwai in ya kawo kudi ya bashi ba zai amsa ba tuni zai amshe wanda na sai ka samu dattijo shekara 70 suna kokowa da yaro wannan yana to ba ni na gani ba wannan yana to ana fara dafewa ne sai shi rikima akan kwandala amma addini kuma shikenan ba ruwan shi to ka dai ji don haka sai Al-Sheikh Al-Allamah Al-Albani yace fa atiradul munawi alaihi akwai wani malami wanda ya sharhin littafin Jami'us Saghir sunan shi Al-Sheikh Abdul Ra'uf Al-Munawi sai yayi musu wannan magana dan menene Izzu dan Abdulsalam zai ce wanda ya shafi fuskar shi ya zama jahili الشيخ العلامة الألباني يقول وَنَّ مُسُودَ مُنَاوِيَي لَيْسَ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ بِكَمَاتَ يَيْتَبَى كيف وهذه الزيادة لو كانت بائفة السند قودا أتي وَنَّا قَالِي دَتِي وَأَشَافُ فِسْكَ إِنْ إِسْنَادٍ مِلَوْنِينِ لم يجز العمل بها أيدي هلتا أيكي لإيتبى لأنها تضمنت حكما شرعيا domin tana dauke ne da wani hukunci na shari'a to tunda hadisin bai inganta ba bai halatta ya aiki da ita ba wa huwa istihbabul masih almazkur domin wannan riwaya tana nuna cewa mustahabbi ne a shafi fuska din nan to koda hadisin mai rauni ne kawai bai halatta ya aiki da shi ba fa kaifa wa hiya da'ifatun jiddan to balle kuma a ce mai rauni ce kwarai da gaske yanzu dan Izzu dan Abdulsalam ya faɗi wannan magana ai bai zafafa ba al-Sheikh al-Allamah al-Muhaddith al-Albani yace tanbihun da faɗakarwa لا يصلح شاهدا للزياده حديث ابن عمر حديث ابن عمر مرفوعا تا ايوا كما كاو وني حديثي daga ابن عمر yana nan a ƙarshe-ƙarshen bulugul maram duk su ne Ibn Hajar ya kawo dan yin sheda da su. Shi yasa kaji kullun zamu fara karatu sai in ce qala Sheikhul Muhaddis Al-Allamatun Nihrir, babban malamin hadisi al-allama kenan, an-Nihrir kuma ƙwararre, wanda ya kai ya kawo Hamshaki, wallahi duk kalmar da muka faɗa a kan shi, wallahi in dai game da kamba ma shi ne a fannin ilimi, Allah ya kai shi wannan matsayin. Shi yasa ka haƙura kawai abin da yafi ƙarfinka ka sallama, amma ka ki sallama wallahi asirinka ne zai tomi. Hamshakin malami ne, ka tafaran malami wane mutum, alherin Allah ya kai mishi. To yake cewa hadisin Ibn Umar ta iya yiwa wani ya hujja da shi, kun san yana nan a ƙarshen bulugul maram, cewa ai kana idza rafa'a yadayhi fi du'a'i, annabi ya kasance in yazo addu'a in ya daga hannayen shi, lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, annabi sallallahu alaihi wasallama baya sauke hannayen shi har sai ya shafi fuska da su. Ta iya yiwa kace to ai ga wannan hadisin ai zai zama sheda kuma, sai Sheikhul Albani yace ba zai zama ba, li'anna fihi muttahaman bil wad'i, saboda a cikin isnadin akwai wanda ake tuhuma da ƙarya. Wa qala Abu Zur'a, Abu Zur'a yace hadisin munkar, yace wannan hadisi ma munkari ne, akhafu Allah ya kuna lahu aslan, ina jin tsoron ma kada ya zambe da asali, kama bayyantu fi ta'liqi 'ala al-mishkah, yace kamar da yadda ne bayani akan ta'liqi akan mishkatul masabih, lamba hadisi na 2245. Ta iya yiwa kuma har wayo kace ai kuma ga dai wani hadisin, hadisin Sa'ib dan Yazid, sai yace wala hadisa Sa'ib ibn Yazid, yace haka hadisin Sa'ib dan Yazid ma, an abihi, wanda ya karbo daga mahaifin shi, na hu ya ruwaito kwatankwacin irin wannan, shi ma ba zai zama hujja ba. Akhrajahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a lamba hadisi na 1492. Sai yace abinda yasa nace ba zai zama hujja ba, li anna fihi ibn lahi'a, saboda akwai ibn lahi'a a ciki, wa huwa da'ifun, mutun ne mai rauni, ya ruwaito wannan hadisi an Hafs ibn Hashim ibn Utbah ibn Abi Waqqas. To shi ibn lahi'a na farko tukuna, ibn lahi'a asalin shi mutumin kirki ne, babban malami ne, alkali ne na malikiya a kasan Masar, sai gobara ta kama gidan shi, sai litafan shi suka kone. To sai zama in yazo yana bada hadisi, dalibai sun riga sun haddace hadisan, sai zo yana bada hadisan, sai a ji shirme yana shiga ciki, tunda bai da litafan da zai koma yi nazari. To dan haka sai malamai sai suka ce to duk waɗanda suka koyi karatu wurin shi, bayan da aka samu wannan gobara ta gidan shi, to kada a karbi hadisai a wurin su. Amma ɗaliban shi da suka ruwaito hadisi a wurin shi kafin wannan gobara ta same shi, to za a karbi hadisan su. To suna da yawa, amma shahararru daga ciki guda uku ne, akwai Abdullahi ibn Wahab, akwai Abdullahi ibn al-Mubarak, da kuma Abdullahi ibn al-Bukhari. Dan haka zaka ji an ce illa riwayatul abadilati anhu, sai dai in waɗannan Abdullahi Abdullahi ne suka yi ruwaya a wurin shi. Amma al-Imam az-Zahabi ya ƙara wasu a cikin littafin shi Siru a'lamin nubala'i, amma waɗannan su ne suka fi shahara. To ibn lahi'a kun ga mutum ne mai rauni kenan ta wannan fannin, mun fahimci wannan da kyau, domin wannan hadisin wanda ya ruwaito shi daga ibn lahi'a din ba wanda ɗaya daga cikin waɗannan uku bane, ba ɗaya daga cikin waɗanda suka yi karatun hadisi wurin ibn lahi'a bane kafin wannan gobara ta faru, ɗaya daga cikin waɗanda suka yi karatu wurin shi ne bayan da ya shiga ruɗani, bayan gobarar gidan shi. To dan haka a wannan isnadin ya zama ibn lahi'a mai rauni ne. To malamin shi kuma mai suna Hafs dan Hashim fa, sai a Sheikhul Allamati Albani yace wa huwa majhulun, shi kuma majhuli ne, ba a san shi ba, kama qala al-Hafiz yace kamar yadda Imam Ibn Hajar ya faɗa, wa qala az-Zahabi, Zahabi kuma yace rawa anhu ibn lahi'a wahadahu, ibn lahi'a kadai ya ruwaito hadisi a wurin shi, la yudra man huwa, kuma ba a san shi waye ba, kaga ya zama majhulul aini kenan. Ash-Shaykhul Allamatul Albani kafin ya aje alqalamin shi sai yace wa kad ashara Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, babban malamin musulunci Ibn Taymiyyah ya yi nuni fil fatawa a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa al-Kubra mujalladi na 22 shafi na 514 zuwa 519 ila ba'ath hadithul masah. Ibn Taymiyyah da kanshi ya nuna cewa hadisin shafa fuska da addu'a hadisi ne mai rauni. Wa qala Ibn Taymiyyah yace iz, domin kuwa laysa fihi illa hadithun aw hadithani, hadisi ɗaya ne ko hadisai biyu suka zo dangane da shafa fuska wajen addu'a, la taqumu bihi ma hujja, kuma ba za a iya kafa hujja da su ba. Wa afada annahu sahha anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu rafa'a yadayhi fi du'a. Ibn Taymiyyah ya fa'idantar da cewa ya dai tabbata annabi na daga hannun shi a wajen addu'a, amma bai tabbata annabi na shafawa ba. Ash-Shaykhul Allamah Al-Albani yace faraji'ahu, ka koma ka karanta wannan Majmu'ul Fatawa. To kun ga abin da na faɗa,
yanzu karshen ta duk waɗannan tafan baka da su kuma sai ka tashi kawai sai kai Allahumma salli ala Muhammadin ƙarya ne to ya akai ya zama ƙarya baka da tafan kuma ya akai kai ka iya tabbatar da cewa abin da kake akai gaskiya ne kawai dan ka tashi kaga akan shi kake to ba irin matsala annabi Ibrahim da mahaifin shi ba kenan da ya tashi ya musu wa'azi me yace ma hazihi tamasul lati antum laha akifuna waɗannan gumaka ne ina dalilin bautar su da kuke yi hujja ake neman su kawo su ce saboda Allah yace kaza Allah yace kaza sai suka ce wajadna aba'ana kazalika yaf'aluna haka muka samu iyaye da kakanni suna yi hujjan mu kenan karatun kenan hadisin kenan to dan haka annabi Ibrahim sai ya samu damar bude musu wutar wa'azi sai ce laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin da ku da iyayenku da kakanninku duk batattu ne kenan ba aya ba hadisi to yanzu an ce menene dalilin da kuke shafa fuska da addu'a kun ce ga hadisi sai a ce waɗannan hadisi ba su inganta ba in ka ce sun inganta sai a ce to ka nuna mana ya akai suka inganta a kawai dan dai ya tashi ya ga haka ake shi da malaman shi to ka bambance min ina bambancin kai da mamaguje da yake durƙusa a gunki shi ma ba dalili kenan ban an tambaye shi ya ce haka yaga ana yi yaje za ya kamata ku san abin da za ku rinka faɗi eh kamar yadda na faɗa idan aiki mai ya kare maka aiki na musulunci sai ka koma gidan mai ka bi layi ina ma'ana haka ka koma makaranta kenan sai ka koma makaranta ka kare kika tankin ka sannan sai ka dawo Allah ya shiryar da mu to dan haka jama'a ba kyau a shafa fuska da addu'a din to dama muna karatu ne dangane da mas'ala al-qunuti ko annabi yana yin al-qunuti sahabbai suna yin amin kuma yana daga hannayen shi wayu aminu man khalfahu sahabbai dake bayan shi suna cewa amin dan haka idan mas'ala ta kama ɗan uwan musulmi ane musu azaba a Bosnia zamu musu addu'a zamu al-qunuti kun ga da'ali ahadin kenan ko da'ali qaumin kenan mune wasu mutane addu'a alheri Allah ya taimake su irin su Bill Clinton kuma irin manya-manyan arna kasaitattu sai a zo ane musu addu'a ana kiran sunan su Bill Clinton Allahumma azib Bill Clinton ba mu suna cewa amin duk ba jakan magori ba har jakan boka da jakan matsafi duk su je su kai wallahi ba za a daina ba sai in sun kawo dalili jama'a mun fahimci wannan da kyau ko duk inda za a buga to dan bid'a ma ya taurare akan bid'a an yi juyin duniya ya kawo dalili ya ce ba dalili kuma ba zai bari ba balle kai dan sunna kana da dalili kuma sai ka bari wa to a bari yanzu za gwamnati za ta ce ana zaginta ita gwamnati ba ta cutar talaka to kuma waye ce gwamnati ake zagi idan gwamnati ta taba addini ita ma sai ya kunuti ai ba ma bamin Allah ya kifar da ita ko rusa ta in ta taba addini ba wanda zai taba addini a sassauta mishi jama'a yanzu muka ji aya annabi Ibrahim uban shi ne ya taba addinin Allah ya rangwanta mishi cewa laqad kuntum antum hadda uban shi a ciki ya hada su yace antum duk baki ɗayan ku yace fi dalalin mubin yace a cikin bata kuke mabayyani shi yasa wanda duk kaji an rangwanta mai ya rangwanta addini ne duk wanda bai rangwanta addini ba Abu Talib kawun annabi ne da ya rangwanta wa addini sai aka rangwanta mishi babu inda zaka ji ayar Qur'ani ko hadisi ya gaji Abu Talib Abu Lahab shi ma kawun annabi ne wan uban annabi ne uban su ɗaya da uban annabi amma da bai rangwanta a Allah ba fa shi aka fara karin kumallo da shi a wannan al'umma cikin yan wuta tabbat yada Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba Allah ya fata-fata da shi da matar shi saboda me saboda bai saurara annabi ba shi yasa duk wanda ke son a saurara mishi malami ne shi ko jahili mai sarauta ne shi ko bafade ko talaka gwamnati ce ko kwatalakawa ne to su saurara addinin musulunci sai addinin musulunci ya saurara musu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi wa Sarraj Sarraj ma ya ruwaito shi wa sahahu kuma ya inganta shi wa sahahu al-Hakim al-Hakim ne saburi ya inganta wannan hadisi wafaqahu az-Zahabi al-Imam az-Zahabi ya dace da Hakim akan wannan hukunci wato ya mara mishi baya wa gairuhu da wasu malaman duk sun yarda cewa wannan hadisi sahihi ne to tunda kaji shi ma babban malami ash-Shaykh al-Allamah al-Muhaddith al-Albani yayi shiru to ya amince kenan in ba haka ba Albani fa bai gaza waɗannan malamai game da ilimin hadisi ba za su iya inganta hadisi yace a wannan hadisi mai rauni ne saboda kaza saboda kaza saboda kaza za su iya ainihin raunin hadisi yace a wannan hadisi ya inganta saboda kaza saboda kaza saboda haka in kaji ya ce sun inganta yayi shiru to ya yadda ne in ba haka ba tuni zai ci gyaran su kuma ya kawo dalilai wallahi darruhu wa ala allahi shukruhu wa kana yaqnutu fi salawati al-khams, manzo Allah ya kasance yakan yi al-qunuti a cikin salloli biyar kulliha baki dayan su. Wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito shi wa Sarraj da al-Imam Sarraj wa Daraqutni da Daraqutni bi sanadaini hasanaini da isnadai guda biyu dukkan su kyawawa. Lakinnahu sai dai kuma da aka ce annabi yana yin al-qunuti a cikin salloli biyar baki dayan su, to dan kaka dauka cewa kullun ne tutur har abada, sai yace lakinnahu kana la yaqnitu fiha, sai dai annabi baya yin al-qunuti din illa idza da'a li qaumin, sai in yane wa wasu mutane ainihin addu'a ta alkhairi au da'a ala qaumin, ko kuma yane wa wasu mutane addu'a wadda take ta sharri, ashe sai in bukata ta kama. To kaga yanzu wannan ya hutar sheka daga wannan rikici da zaka karanta a cikin littafin al-Adhkar Imam An-Nawawi ya kawo. Yace wasu sun ce tutur har abada ai ta yin al-qunuti a cikin sallah ko yaushe, wasu kuma suka ce tutur ka ai ta yi, wasu kuma suka ce wani lokacin a yi in bukata ta kama, sanda ba bukata kuma a dakata. Kaga cikin maganganun wannan ce daidai, saboda ita ta dace da aikin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadisi yake Ibn Khuzaima ya ruwaito shi fi sahihi a cikin littafin shi as-sahih a cikin juz'i na farko takadda ta 78 fuska ta biyu ta takaddar, wal khatib da kuma al imam al khatib al baghdadi fi kitab al qunut a cikin littafin shi mai suna kitab al qunut, littafi ne shi juz'i dan karami haka akan al qunut yake magana bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci. Faruba ma kala, to ga addu'ar da annabi wani lokacin yakan yi, kowa sai saurara, za a ji annabi yana fadan sunayen manya-manyan musulmi ne musu addu'a ta alkhairi, annabi kuma yana fadan sunayen manya-manyan kabilu yana musu addu'a ta Allah ya saukar musu da sharri. Ga addu'ar: Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salamah ibn Hisham wa Ayyash ibn Abi Rabi'a, Allahumma shdud waqa'ataka ala Mudara waj'alha sinina ka sini Yusufa, Allahumma la'an lahyana wa ri'lan wa zakwana wa asiyata asati Allah wa rasulahu. Wannan ita ce addu'a irin wadda daga cikin annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan ainihin yi wa daga cikin waɗannan al'umma ta musulunci. Al-Imam al-Bukhari da Imam Ahmad da Bukhari sun ruwaito wannan hadisi, wa ziyadatu li muslimin, ƙarin da aka samu na cewa dinnan Allahumma la'an lahyana, to a cikin sahihu Muslim.